Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu aroma jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo mutunta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da Allah da kuma niyya ha kuma ana iya samu Alpha Radio da ke kuma su na kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kawo mutunta to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau litini 22 ga watan janairu na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai.
Dakarun Turkiya sun yi barin wuta kan arewacin Siriya a yau Litinin, inda suka mai da karfin wajen korar mayakan Kurdawa da ke yankin Afrin, kuma jami'ai sun ce za a gama aikin ba da dadewa ba. Sojojin gwamnatin Afghanistan sun kawo ƙarshen wata ƙawanya da aka yi wa wani babban otel mai suna Intercontinental da ke Kabul, wanda ya yi sanadiyar mutuwa da raunana mutane da dama. A cikin waɗanda suka mutu akwai 'yan ƙasashen waje guda 14. A Tunisia kuma jami'an tsaro na musamman a kasar sun kashe wani babban dan alka'ida a yankin Maghrib a wani ƙauye can a wajajen yammacin kasar kusa da iyakar kasar da Algeria.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta gano kungiyar nan ta ISIS a ta yammacin Afrika da hannu a cikin harin da aka kai a jihar Benue da ma wasu jihohi a cikin Najeriya.
Ma Fulani yake zargi da kashe-kashen nan ba su jin fulatacci, ba su jin Hausa, ba su jin wani yare na Najeriya.
Kuma a can jamhuriyar Nijar kwamitin majalisar ministoci ce ta fitar da bayani game da matsalar karancin abinci a cikin kasar.
Abu ne da bai kamata ba cikin lokacin da muke a ce yau ɗan adam a ƙasar Nijar yana fama da matsala ta karancin abinci. Ana zancen mutane miliyoyi.
Kuma muna da rahoto akan ƙaryata zargin da ake yi na cewa wai wani jirgi mai saukar ungulu ya sauka a garin Jubu da ke cikin jihar Adamawa. Kana Isu Aliyu Harande zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan adam, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Dakarun Turkiya sun yi barin wuta kan arewacin Siriya a yau Litinin, inda suka mai da karfin wajen korar mayakan Kurdawa da ke yankin Afrin, kuma jami'ai sun ce za a gama aikin ba da dadewa ba. Hakanan an samu rahoto cewa mayakan Kurdawan da aka sani da lakabin YPG sun gwabza da jami'an tsaron Turkiya a arewa maso yammacin Afrin. Mataimakin Prime Minister Turkiya Mehmet Simsek ya ce matakin sojin zai taimaka wajen rage hare-haren ta'addanci da ake kaiwa Turkiya. Hukumomin Turkiya a Ankara suna zargin kungiyar YPG wacce take iko da Afrin cewa tana da alaka da wata kungiya ta masu ta'adda, wato masu tada kayar baya a cikin kasarta. Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya ce makasudin wannan aikin mai suna Olive Branch da Turanci shine a samar da wuri mai yanki mai girman kilomita 30 domin kare kauyukan Turkiya daga hare-hare.
Sojojin gwamnatin Afghanistan sun kawo ƙarshen wata ƙawanya da aka yi wa wani babban otel mai suna Intercontinental da ke Kabul, wanda ya yi sanadiyar mutuwa da raunata mutane da dama. A cikin waɗanda suka mutu akwai 'yan ƙasashen waje guda 14. Wasu 'yan jaridan Afghanistan waɗanda suka ziyarci wurin jiya Lahadi ya yi amfani da shafin sada zumunta ya ce sun ga roki da dama a cikin otel ɗin. Babban gidan talabijin ɗin Afghanistan mai suna Tolo News ya ambaci wata majiya mai tushe tana cewa harin dai ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 43. Kamfanin jirgin saman Cam Air ya bayyana cewa ma'aikatansa 10 ne suka mutu a harin, ciki har da masu tuka jirgin sama guda 5, mutane 2 'yan ƙasar Venezuela da 6 'yan Ukraine da na cikin waɗanda wannan hatsari ya rutsa da su. Fafatarwar da ta kai sa'o'i 14 a lokacin ne mayakan sa kai su 6 waɗanda ake ji su kai harin ko kuma suka tarwatsa kansu da kansu, ko kuma jami'an tsaro suka gama da su.
A Tunisia jami'an tsaro na musamman a kasar sun kashe wani babban dan alka'ida a yankin Maghrib a wani ƙauye can a wajajen yammacin kasar kusa da iyakar kasar da Algeria. Jami'an kasar sun ce wanda aka kashe shine Bilal Kobi, wani babban hadimin babban shugaban kungiyar Abu Musab Abdul Wadud. Haka nan an kashe wani dan bindigar a wani matakin soji inda sojoji da dogarawan kasar suka zagaye ƴan wata kungiyar ƴan ta'adda a yammacin yankin Kasrin da daren Asabar a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida. Kungiyar IS ta dauki alhakin kusan dukkan manya-manyan har-haren da ake kaiwa a Tunisia, ciki har da wani da aka kaiwa wani hotel da kuma wani wajen adana kayan tarihi wanda yayi sanadiyar mutuwar ƴan yawon bude ido da dama a shekarar 2016 da kuma har-haren da mayaka dake shigowa daga Libya ke kaiwa a shekarar 2016. Fiye da ƴan kasar Tunisia 3,000 ne suka bar kasar a shekarun baya-bayan nan, suka shiga sahun mayakan IS dake Iraq da Syria da Libya. Jami'ai suna kokarin shiryawa domin tunkarar barazanar da kasar za ta fuskanta da komawar su kasar. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A yau Litinin, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta maida ofishin jakadancin ta zuwa birnin Kudus a ƙarshen shekarar nan ta 2019. Shugaban Amurka Donald Trump ya kauce manufofin Amurka na shekara da shekaru da ya ce Kudus ita ce babban birnin Isra'ila, kuma ya sa kaddara ya akauda ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus, wanda shine babban birni a mai da shi birnin Kudus. Amma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin nasu zai dauki lokaci mai tsawo. Netanyahu ya godewa shugaba Trump da Pence akan abin da yayi kira kalamai da za su shiga tarihi, kuma ya ce dangantaka tsakanin Amurka da Isra'ila tana nan kuma tana da ƙarfi sosai. Shawarar da shugaba Trump ya yanke akan birnin Kudus ya janyo zazzafar suka daga shugabannin Palestine, ciki har da shugaba Mahmoud Abbas, wanda ya ce Amurka ba za ta iya taka wata rawa ba akan yunkurin wanzar da zaman lafiya a yankin. Larabawa ƴan majalisar dokokin Isra'ila sun ce za su ƙaurace wa jawabin da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gabatar. Mista Netanyahu ya soki wannan matsaya da wakilin Larabawa suka ɗauka a zaman majalisar ministocin Isra'ila da aka yi jiya Lahadi. A halin da ake ciki kuma yanzu wasu ƴan majalisar dattijan Amurka ƴan Republican masu sassaucin ra'ayi sun bayar da ƙwarin gwiwa mai yiwuwa a sami maslaha da zai kai ga sake buɗe gwamnatin Amurka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu bude taskar rahoton namu da rahoton da ke cewa an gano kungiyar IS a cikin waɗanda suka kai hari a jihar Benue da ma sauran wasu jihohi a Najeriya. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayanan tsaro da ke fitowa daga jihar Benue ta Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarni na gaggawa cewa ɗauki duk matakan da ya kamata na gano waɗanda ke da hannu a wannan tashe-tashen hankulan da ake fuskanta domin gurfanar da su a gaban kuliya, cewar an samu wasu 'yan ƙungiyar ISIS ta Afirka ta Yamma da hannu dumu-dumu a wannan kashe-kashen da ya daɗe yana zafafa a wannan yanki na Benue. Bayanai daga hukumar DFS na cewa a jerin mutanen da aka kamo da hannu a wannan tashin hankalin har da 'yan kungiyar nan ta ISIS, kamar dai da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yake bayyana mun a fire da nai da shi a Abuja.
To bincike dai ana kan yi ba gama shi akai ba, amma dai lallai ina so in tabbatar da wannan rahoto da aka buga cewa a zahirin gaskiya hukumar bincike na tsaro ta farin kaya wato DSS tana ta gagarumin kokari kusan mata biyu da suka wuce akan wannan sansani da aka gano na 'yan kungiyar wato ISIS da ke yammacin Afirka, wanda kuma aka ce sun kafa sansani a nan Najeriya, amma kama wasu daga cikinsu a Benue wannan kashe-kashe da ake yi, wato banda Fulani da kuma banga za a ce da gwamnatin jihar a takanta a sassan tana ba su makamu, ashe akwai hannun baki a cikin wannan abu. Mutanen da yake ma Fulani yake zargi da kashe-kashen nan ba su jin fulatacci, ba su jin Hausa, ba su jin wani yare na Najeriya, na kusanci shi kawai da aka ji daga gare su Faransanci suke, to ba su so su fito da su a nuna a gaban idan jama'a saboda binciken yana da yawa, kuma abin ya kai su a wasu garuruwa a jihar Edo da jihar Kogi, so suke sai hannunsu ya kai kan duk wani wanda ake zargi da haɗin kai ko kuma gwada goyen baya ga wannan kungiya ta ISIS da suke shiga suna kashe-kashe Saudiya ma ana zargin musu a ce su suke
wato yanzu za a iya cewa gwamnati ta fara gano bakin zaren ta cewar bayan dai makiyaya da ake zargi da waɗansu yan jihar Benue da ake zargin su ma gwamnatin ya dauke su kusan 2000 an ba su makamai akwai kuma yan wannan kungiyar ta ISIS ta Afrika ta Yamma wanda kenan dukkan su za a wayi gari a gurfanar da su a gaban kule kenan bisa ga dokokin kasar Najeriya
eh to wannan tabbas haka magana take bayan su kansu makiyaya da ake zargin musu daga cikin su da kuma wayannan yan ta'adda da take ta gwamnatin jihar ta ce tana da hannu akan su to wayannan baki ma akwai su kuma ba wai an kama su suna hannu kamar yadda ake kokari yanzu a yi su nuna inda suka fito da inda suka nufa da inda wato abokan ta'addancin nasu suke a nan gida Najeriya idan ka kama su suna ganin ita hukuma ta DS za ta cikakken bayani a kasa kuma matakai na shari'a ai dole su za su biyo baya
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da bayanan da ke fitowa daga hukumar DSS cewa an samu yan kungiyar ISIS ta Afrika ta Yamma da hannu a tashi-tashi hankulan da ake samu a jihar Benue da kuma waɗansu jihohi na Najeriya. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya.
A can jihar Adamawa ko rundunar 'yan sandan jihar ce ta karyata cewa wai wani jirgi mai sauka ungulu ya sauka da makamai a garin Jubu. Rundunar 'yan sandan ta ce wannan batu zuke ta mallaki ne. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
A ƙarshen mako ne dai ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar Taraba Mr. Baladan Abu ya bayyana cewa wani jirgin sama mai saukar angulu wato helicopter ya sauka a ƙauyen Jubu da ke tsakanin Uka da Ibishaki da makamai batun da kuwa tada hankulan al'umma a jihar. To sai dai kuma martaninta. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta Debbie Misal ta kuwa musanta wannan batu da yanzu ma haka ake yadawa a wasu kafafen yada labarai. Kakakin 'yan sandan ya ce abin takaici ne ma yadda wasu ke son amfani da haka tsaro domin cimma bukatunsu na siyasa musamman ma a wannan lokaci da ake fama da matsalar tsaro da kuma tashi-tashi hankula.
Kawai rumors ne wanda ba mu tabbatar da shi ba ba mu gani ba.
To kamar wani kira kuwa al'ummomi tunda hankalin wasu ya soma tashi.
Kiran da muke yi shine jama'a su tabbatar da abu kafin su fara watsar ruwa. Kaga wani lokaci ba a tabbatar da abu ba sai fara kawai ba da labarin da baki ba. Cikin tube mu mu gaya musu domin mu ne ko muna kokari kullum mu tabbatar da cewa mun kuke to a tabbatar dai da abu kafin nan a faje shi. To mu dai muna kokari muna jira abin da ba sai da labarin da kuma to su ce su sauransu amma ba ga wannan abin ba.
To wai ko me al'umman yankin na Jibu ke ma cewa ne game da batun saukar jirgin Shaki da makamai?
Wannan maganar ƙarya ne. Ƙarya ne ba magana makamancin haka. Ko ba mashin bane balle zai sauka a guri har a ce wai ba a sani ba. Akwai 'yan sanda a Jibu. Akwai kuma mutane da dama different kabilu suna nan a Jibu suna zaune suna rayuwar su tare da mutane. Ta ina jirgin zai sauka a Jibu ma a bisa kulli ne kawai da suke kuri shi wa mutanen Jibu da mutanen Bantaje. Shi ne kawai gaskiyar magana.
Ku ba ga jirgi ba kenan.
Ba mu ga jirgi ba. Kuma rabon mu daga jirgi a Juma mun fi shekara 10.
Sannan rukun gwamnatin, kan gwamnan da federal gwamnan su sashi ainihin masu kawo koke-koke na maganar jirgin nasu zai su nuna inda jirgi yake muna rukun gwamnati su wannan abubuwa.
Yanzu kana cewa kenan babu jirgi bai sauka ba kenan koya?
Babu wani jirgin da ya sauka Juma. Ai jirgi ba mashin bane ba. Ni ina na a garin Juma fa, ina na a garin Juma.
Jiha Taraba. Jiha ce da ke fama da tashi-tashin hankula da ke da nasaba da rikicin kabilanci ko addini. Na baba wannan mako shine ma harin da aka kai a yankin Lau. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar ke cewa ba gudu ba ja da baya a dokar da ta kafa na hana kiwo a jihar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To daga jihar Taraba sai jamhuriyar Nijar inda majalisar ministoci ta fitar da sanarwar cewa mutane sama da miliyan 4 za su fuskanci matsalar cimaka a kasar. Gasu Lamun Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kashi 31 daga cikin 100 na garuruwan da ke samar da cimaka a ƙasar ta Nijar ne aka bayyana a matsayin waɗanda suka yi fama da fari a damanar da ta gabata. Lamarin da ya haifar da gibi na kashi 50 daga cikin 100 na yawan cimakar da ake bukata a kowace shekara. Saboda haka mutane miliyan 4.5 ne za su tsinci kansu cikin halin ƙarancin abinci a bana. In ji gwamnatin Nijar a sanarwar da ta bayar a taron majalisar ministoci na ƙarshen makon jiya. Tuni dai 'yan ƙasa suka fara tofa albarkacin bakinsu a kan wannan al'amari. Malam Jori Ibrahim mamba ne a kungiyar Alternative Espace Citoyen.
Abu ne da bai kamata ba cikin lokacin da muke a ce yau dan adam a ƙasar Nijar yana fama da matsala ta garancin abinci. Ana zancen mutane miliyoyi suna daukan manoma kaman abun da sun ka noman amfani ne kawai suke da shi don su ci. Lissafin da aka yi kenan fa. Alhali sun dauki gere ne su ci. Geren su biya sauran bukatotin biyan lakwal na ɗiyan su da kayan tuhon su da wurin da suka tsamna. Kenan in ka sa kai wannan lissafin aka komo nan. Waɗannan mutanen sun limuka waɗanda sun kawo ce.
Gwamnatin ta Nijar a sanarwarta ta ƙara da cewa ƙarancin ruwan saman da aka fuskanta a damanar da ta gabata ya yi sanadiyar bushewar ciyawar dabbobi a wani lokacin da bata kai ga ƙosawa ba. Lamarin da ya janyo wani babban gibin da aka kista cewa ya haura kashi 41 daga cikin 100 kwatankwacin ton miliyan 10 da yanka na ciyawar dabbobi. Al-Mansur Muhammad shine shugaban sakataren kungiyar manoma da makiyaya ta Kafan.
Akwai matsala saboda dabba in babu abinci ka san abin da abin sai dai mutsede su mutu yana kawo ma matsala ga ma makiyaya da kanshi saboda shi makai rayuwar su yana bisa dabban nan in dabban nan ba ta da abincin shi ma ya zama binto sai.
Wannan labari na bayyana ne a wani lokacin da bincike ya gano hauhawar farashin cimaka a kasuwanni yayin da a ɗaya bangare jama'ar Nijar ke cikin halin fatara. Saboda haka masu kare haƙƙin jama'a ke gargaɗin mahukunta da shawarwarin da suke ɗauka a matsayin mafita.
Jira suke hannu masu hannu da shinu su zo su taimaki waɗannan mutanen. ‘Yan ƙasa ya kamata a ce sun tashi ko mun tashi mun yi tsayin daka mun cilasawa gwamnati na yayi amfani da arziki da adakwai namu wannan baitul mali na ƙasa saboda a zo a taimaka wa mutane na talakawa.
Kuma a yi wannan abun da gogawa ga abar abun ya zama yayi kamari kuma a shinhuda adalci paske mun gano da wasu ma'aikata wani biyan an abu ya zo a sunan talakawa sai su yi abin da su gadama da wannan abun
domin sassauta mahalalun jama'a. Gwamnatin ta hanyar ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo ta ƙudiri aniyar ɗaukar wasu muhimman matakan samar da wadatar cimaka cikin su har da matakan ƙarfafa noman rani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mai fitar lazima da girma to ya daina fake da noma.
To a gaida Sulaimun Barma kuma a cikin rahotonmu na biyu da muka kawo muku jihar Taraba ce ba jihar Adamawa ba kamar yadda na faɗa da farko da fatan za a yi muna ahuwa. Za a gafarta muna. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 10 na safiya da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike more.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke tattaunawa da Alhaji Imam Inuwa Muhammad, darakta a ma'aikatar ilimi ta Najeriya, wanda yake bayanai da suka shafi ire-iren sababbin tsare-tsare da gwamnati mai ci a ƙasar Najeriya take yi wajen ganin ilimi a ƙasar ya yi daidaito da sauran ƙasashe da suka ci gaba a faɗin duniya.
A wannan ɓangare mai za ka ce ga ra'ayin da ake yaɗawa ko kuma zan ce wannan manufa ta cewa duk jami'an gwamnati su janye yaransu daga makarantu masu zaman kansu su dawo da su makarantun gwamnati, wannan ita ce hanyar gyara wannan lamarin.
To, na so ni kam ni ma nan da nake magana da kai ba ni da da'a wata makaranta ba ta gwamnati ba. Kuma ni ita nayi, ita na sani, kuma ita nake aiki, kuma gaskiya ina ganin idan za a dawo da wannan tsarin haka zai taimaka. Domin ba wani abu bane, idan har ma'aikatan gwamnati ƴaƴansu suna nan makarantun dole za su zuba ido kuma su tabbata da cewa sun ga abubuwan da ya kamata a yi a makarantun nan ana yin su. Saboda haka ni ina ganin ba laifi ba ne, wannan magana ce mai ƙarfi wanda idan har za a yi ta, ayyancinmu duk mun yi karatu a Local Education Authority School ne. Kuma mun samu dukkan abubuwan da ya kamata. Kuma lokacin da muka samu karatun nan ba mu je makarantar kuɗi ba, amma a yanzu muna alfahari da cewar ilimin da muka samu a wannan lokacin ilimi ne wanda yake ya amfane mu kuma ina amfana kasa kuma zai ci gaba da amfana kasa. Saboda haka ni ina ganin babu wani laifi wannan magana ce mai ƙarfi. A kurnan ba akwai wani gwamna ma gwamna ɗan Rufai yayi wannan magana yake shi kansa ma ƴansa ya dawo da su makarantar jihar Sani domin yana son sauran mutane su kwaikwayi irin abin da yake domin a tabbatar da cewa waɗanda suke da ido a kan ilimi za su zata zuba ido sosai tunda sun san akwai ƴaƴansu suna gurin. Ina ganin na san ina tare da wannan magana kuma gaskiya hakan take.
Akwai kuma maganan nan ko kuma in ce wasu shekaru da aka soke makarantu masu ba da ilimin malanta mai daraja ta biyu wato grade 2 kenan. Sai dai ina ga akwai ko jihar Nasarawa tana da irin wannan makarantar Teachers College har yanzu. Ya kike ganin wannan lamari na tunanin da majiyoyi sun dawo da irin waɗannan makarantu mutum ya ƙware ya zama malami mai daraja ta biyu ya je ya samu NC mai daraja ta ɗaya in ya so daga baya ya digiri kafin ya zama ƙwararren malami.
Eh to hakan ma magana ce amma abin da nake so a gane a nan ita idan ka duba ita wannan gwamnatin da ta zo ai ka gane cewar ilimin ya lalace. Shi yasa da suka tashi suka fito da 10 point agenda nasu guda 10 wanda ina ganin a cikin na uku ko na hudu yayi magana ne akan ilimin malamai waɗanda za a samu a taimaka musu ko kuma a dawo da makarantunmu na da domin a tabbatar da cewar an ba malamai training din da ya dace domin su fita da niyyar cewa za su fita su ba da ilimi ne wanda ya dace. Idan ka duba yanzu abin da yake faruwa shine tun lokacin da aka soke waɗannan makarantun yawanci makarantun nan namu sun zamanto malaman da suke koyarwa za ka ga cewar ba malamai ne wanda dama sun samu kwarewa na koyarwa ba. Yawancin su sun nemi ayyuka a gurare sai rasa saboda haka sai suka dauki koyarwa zamanto a guri ne abu kamar na karshe wanda idan na rasa abin da zan yi bari na fada ilimi. To shine abin da ya kawo lalacewar wannan malanta a kasar. To amma yanzu idan ka duba tabbas wannan gwamnatin tana iya kokarinta za ka ga magana na training da training na teachers in ka duba National Teachers Institute tana nan tana ta kokari wajen training teachers sannan kuma kusan duk college of education namu da muke da su da wasu jami'o'i ana ta ba su karfi. A yanzu idan ka ce za ka dawo da teacher training college a cikin kasan nan a ko kamar yadda suke ratata a da ina ganin cewar ba za a samu a ci a gajiyar abin da ake yi ba. Saboda me? Saboda a yanzu idan ka duba ilimin ya riga ya wuce dukkan tunani yadda mutum yake tunani. Saboda haka dawo da teacher training college a matsayin gurin da za a fara koyar da malami ya je har ya gama ya yi grade 2 ya koma nan cikin ina ganin ba zai samu da gaggawa ba. Amma kuma gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa ta bada training da inside training na malamai wanda zai sa su zamanto sun samu karfin da za su iya koyarwa kamar yadda ake samu a dukkan kasashen duniya.
A ƙarshe a nan gwamnati lalle tana sane da cewa lalle wasu makarantun inda yara suke karatu na primary wato suna halin kakani kai ko in ce ma kusan ba ma gine-ginen ma masu kyau wasu rufin su duk yayi suna da masani gwamnati na da masani akan wannan.
Kwarai kuwa a takaice zan faɗa maka cewa ni ban ma tunda ma nake aiki a ma'aikatar ilimi an shekara 30 da wani abu ina ganin wannan karan ba wani lokaci da gwamnati ta zuba ido a kan cewar a ji a rika binciko mata abubuwan da yake faruwa kamar a yadda yake faruwa a yanzu.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Tare da fatar kuna biye da mu sau da ƙafa da kuma jin daɗin wannan shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga baƙon namu Alhaji Imam Inuwa Muhammad, darakta a ma'aikatar ilimi ta Tarayyar Najeriya. Sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. ku huta lafiya.
A maza da mata don wazan miƙewa kai ƙoƙarin neman.
Yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Sakon farko ya ce muna taya sabon shugaban kasar Liberia George Weah murnar rantsuwar kama aiki da ya yi a matsayin shi na sabon shugaban kasar a yau. To muna masa fatan Allah ya bashi ikon gudanar da mulki yadda ya kamata. Amin summa amin. Sako daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Unguru jihar Yobe. Sako na gaba ya ce al'ummar Liberia muna muku fatan alkhairi. Allah ya sa George Weah ya karbi mulki da hannun dama. Shugaba George Weah, muna fatan zaka kamanta adalci kamar yadda ake maka kyakkyawan zato. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja. Sai kuma sako na gaba yace tarin yabo da jinjina VOA Hausa. Har ila yau ma muna so ku ƙara bamu dama irin wacce kuka saba bamu domin mu yi yabo game da jinjina ga jami'an tsaron Najeriya bisa yin nasarar ceto mutanen da aka yi garkuwa da su a hanyar jihar Kaduna. Babu shakka wannan abin a yaba ne matuƙa da fatan jami'ai za su ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen masu yin garkuwa da mutane domin kuɗin fansa a faɗin ƙasar baki ɗaya. Sako daga Muhammad Musa Damban Sardaunan Bauchi. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama na yi jinjina ga jami'an tsaron Kaduna bisa kokarin da suka yi na ceto turawan nan ba tare da sun jikata ba. Daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ya kamata ta kafa rundunar ta musamman domin yaki da masu garkuwa da mutane. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori. Sako na gaba sakon Abubakar Kawa Girgir ne. Sai kuma sako na gaba yace gwamnatin Najeriya ki yi kokarin hana amsar cin hanci da rashawa da soja da yan sanda ke yi a hanyoyin Najeriya. Sako daga Abul Khairu Hakilu Almajirawa Malumfashi da Safarawa Hakilu Almajirawa Malumfashi da Maryam Alhaji Zubairu Garabasa Kazauri. Sako na ƙarshe yace muna kira ga gwamnatin Najeriya da rundunar tsaro ta Najeriya da cewa ya kamata su ƙara ɗaukar ƙwararren matakai domin ganin an kawo ƙarshen matsalar hare-haren da ake kaiwa Maiduguri. Da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren ƙunar bakin wake. Amin summa amin. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Salihu Isa Fana da Dr. Abubakar Abdullahi mai maganin gargajiya.
To da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Masu shigar da ƙara a ƙasar Spain sun yi kira ga kotun kolin ƙasar da ta farfado da somacin neman san macen neman a kama tsohon shugaban Catalonia Carles Puigdemont. A halin yanzu Puigdemont yana Denmark inda zai yi wata muhawara akan Catalonia a jami'ar Copenhagen a ranar Litinin din nan kuma zai gana da 'yan majalisar Denmark a ranar Talata. Ba a tabbatar ba ko alkalin kotun kolin Pablo Larena wanda ke kula da karar zai amince da hakan. Madrid ta yi barazanar bada san macin a kama mata Puigdemont idan har ya bar Belgium inda ya tsere domin gujewa fuskantar hukunci na karrawar da ya taka a neman yancin Catalonia a watan October da ta gabata. Dakarun Turkiya sun yi barin wuta kan arewacin Siriya a yau Litinin inda suka maida ƙarfin wajen korar mayakan Kurdawa daga yankin Afrin kuma jami'ai sun ce za a gama aikin ba da dadewa ba. Hakanan an samu rahoto cewa mayakan Kurdawan da aka sani da lakabin YPG sun gabza da jami'an tsaron Turkiya arewa maso yammacin Afrin. Sojojin gwamnatin Afghanistan sun kawo ƙarshen wata ƙawanya da aka yi wa wani babban otel mai suna Intercontinental da ke Kabul.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Amma idan an jima cikin shirinmu na dare, muna so ne ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku game da rawar da shugabannin addini ya kamata su taka wajen kashe wutan rikice-rikicen da ke faruwa a cikin ƙasa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Hafsat Dila dan mai soro da taimaka domin gabatar da shirin sai Julie Creation da ta bada umarni da injiniyanmu Dan Crafton ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ku yanzu ga Usman nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.